Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka saki dawowa a shirinmu na hantsi na yau ranar Juma'a 1 ga watan Satumba. A babin rahotanni za a ji cewa har yanzu ɗan bindiga ba su ragarma ɗan jihar Niger na arewacin Najeriya ba.
Ko bayan an kashe shi kuma aka ɗauki matar shi aka wuce da ita tana a hannunsu a yanzu haka, kuma suka samu mutane kuɗi cewa ƙauyuka kaza sun sa mata za ta ba su naira kaza, in ba haka ba za su bari su gyara kayan gonansu ba.
Za kuma a ji cewa hukumomi a Najeriya na ƙoƙarin shirin tunkarar cutar corona bayan rikidewar da ta yi a sassan duniya. Kamar kowace ranar Juma'a da hantsi, yau ma muna tafa da shirin yanayi da muhalli wanda Aisha Ba'azu ke gabatarwa. Amma yanzu a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Ga labaran duniya mai karantawa Hawwa Sharif. A jiya Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Tinubu yake duba yiwuwar maida Nijar bisa tsarin mulkin demokuraɗiyya irin wanda aka gudanar a Najeriya cikin watanni tara a ƙarshen shekara ta 1990. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta ƙarƙaba wa Nijar takunkumi bayan da Dakaru suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a wani juyin mulki ranar 26 ga watan Yuli, inda ƙungiyar ta yi barazanar ɗaukar matakin soja a matsayin mafita ta ƙarshe muddin tattaunawa ta gaza maido da mulkin farar hula. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Alhamis, ƙungiyar ta dage kan cewa tana son a maida Bazoum bisa kan iko. Sanarwar ta ƙara da cewa dole ne hukumomin soja a Nijar su maido da dokar tsarin mulki a nan take ta sake maido da shugaba Muhammad Bazoum. Sabbin shugabannin soja na Nijar sun zurfafa aniyarsu, inda suka bayyana cewa suna buƙatar tsawon shekaru uku domin sake maida ƙasar bisa turbar tsarin mulki. Suka kuma umarci 'yan sanda da su iza ƙiyar jakadan Faransa daga ƙasar a yayin da dangantaka ke ƙara tsami tsakanin babban abokiyarta a yakin da Nijar ɗin ke yi da masu ikirarin jihadi. A yammacin jiya Alhamis ne ministan cikin gida na Nijar ya sanar da dakatar da hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu da ƙungiyoyin duniya daga gudanar da ayyukansu a yankuna da sojoji ke gudanar da aiki. Sanarwar ba ta fayyace ko waɗanne yankuna wato dakatawar ta shafa ba, amma ta ce an ɗauki matakin ne bisa dalilan tsaro. A yau Juma'a ne kamfanin Tesla ya fitar da motar da aka sake tsarin ta samfari na uku mai cin dogon zango a China da wasu kasuwanni da suka hada da Turai, yankin gabas da tsakiya, Australia da Japan, lamarin da ya tilasta abokan hamayya da ake sa ran za su bayyana sabbin motoci masu amfani da lantarki a nan da 'yan kwanaki kadan. A kasar China, wanda ke da kasuwar motoci mafi girma a duniya, sabon samfarin rukunin na uku na motocin sun zo da farashin farko na ƙasa da kashi 12 daga cikin 100 da ya haura na samfarin baya wanda ciyarin take ƙasa-ƙasa, wanda hakan ya karkata akalar farashin zuwa ƙasa, lamarin da ya haifar da wani yakin tsaye da farashi tsakanin kamfanin Tesla da abokiyar hamayyar ta a China, kamfanin EV. Sabuwar motar a samfarin na uku da aka inganta ta ita ce sabuwar mota ta farko ko wadda kamfanin na Tesla ya sake tsarin ta tun bayan da ya kaddamar da motar da tafi kowace kasuwa a duniya ta rukunin Y a shekara ta 2020. Kamfanin na Tesla dai ya shirya fara kera wasu sabbin motoci na yayi a nan gaba a bana. A mako mai zuwa ake sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta, inda za ta gana da shugabannin kungiyoyin kasashen kudancin Asiya a babban taron da kasar Indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar kungiyar mai barin gado da ke da mambobi 10. Za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin Asiya da zai hada kungiyar kasashen yankin na kudancin Asiya da abokan hulɗa irin su Amurka, China, Russia, Australia, India, Japan, New Zealand da Korea ta Kudu. Kungiyar kasashen kudancin Asiya da suka tsaya kan ka'idoji na masu dogaro da amincewa da murya ɗaya akan abin da ya shafi kudurorin nasu da kauce mu tsoma baki cikin al'amuran cikin gida na sauran kasashe. Waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da masu rauni wajen kula da al'amura da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya hada da kaddamar da wato takaddama akan kogin kudancin China. China dai ta ce tana da ikon mallaka akan mafi yawan ruwan da layin da ta fadada da ake ce Nine Dash Line da yayi hannun riga da ikirarin mallaka da Taiwan ke yi da kasashe hudu mambobin kungiyar kasashen na yankin kudancin Asia da suka hada da Vietnam, Philippines, Malaysia da Brunei. Don a farkon watan Agusta shugaban Amurka Joe Biden da takwarorinsa na Japan da Korea ta Kudu suka sha alwashin mai da martani da murya daya ga duk wani rikici da ya shafi yankin, inda a karon farko suka fito fili suka yi nuni da mummunan ɗabi'ar Rasha a yankin ruwan.
A gaida Hawwa Sharif, kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da gallazama 'yan jihar Neja duk wada baza sojoji da aka yi bayan karkashe wasu sojojin da 'yan bindiga suka yi kwanan baya a jihar. Mustapha Nasir Batsari, gare ka.
A yanzu haka dai matsalar rashin tsaro na ci gaba da jefa ɗaruruwan mazauna yankunan karkara cikin yanayi na tashin hankali a sassa daban-daban na jihar Niger, Najeriya. Yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da aukawa mazauna yankunan karkarar, al'amarin da ke jefa jama'a barin ƙauyukansu zuwa manyan garuruwa da ke kusa da su domin neman tsira da rayukansu. Wannan wata mata ce da maharan suka hallaka mijinta a ƙauyen Farin Shingi da ke ƙaramar hukumar Kwantagora. Ta ce 'yan bindigar bayan sun kashe mijin nata sun yi awon gaba da wasu mutanen a ciki har da abokiyar zamanta.
Diga sai ya halbi da ya halbi sai suka ji karan halbi sai suka shiga ciki suka kashe shi. In ka shiga ɗakin shi ma wallahi tallahi abin tausayi ne cikin ɗakin shi. Gaskiya abin babu daɗi saboda lamarin sai a hankali. Kaga ta ɗali tudun magaji warin gida duka an watse babu farai ma da suka halbi cewa suke yi ina maza da sohi da sarki da kowa da kowa yana gudi. Sai dan sai ya waye kaga mutane suna wangana dawowa wangana da kamar hillani masu tashi. Kun ga rayuwa ne wai yanzu mutane sun kuma kamar dabba.
Mataimakin shugaban karamar hukumar Tagora Aliyu Ibrahim Makiga ya ce lamarin fa yana buƙatar agajin gaggawa a wannan yanki.
A je gida a dauki mutum a wuce da shi, in ya gaddama ya ce bai zo a kashe shi nan Farin Shingi a kona ana ce mun shigar bada bai, an kai kusan awa guda ana rigima da shi ya je ya ce bai zo. Daga ƙarshe suka yi ta halbi shi ma yana dan bindigan shi ya halbi bai samu ɗauki cikin lokaci ba aka yi nasara a kan shi aka samu aka kashe shi. Allah ya karbi shahadan shi. Kuma bayan an kashe shi kuma aka dauki matar shi aka wuce da ita. Tana a hannunsu a yanzu haka. Kuma sukan samu mutane kuɗi cewa ƙauyuka kaza sun sa mata za ta ba su naira kaza. In ba haka ba za su bari su gyara kayan gonansu ba.
Tun bayan hallaka sojojin Najeriya kimanin 30 a jihar Niger dai ake ganin shawagin sojojin Najeriya a sassa daban-daban na jihar Niger. Sai dai hakan bai hana waɗannan 'yan fashin daji ci gaba da auka wa mazauna yankunan karkarar ba. To amma gwamnatin jihar Niger ta ce tana kokarin shawo kan lamarin. Kwamishiniyar labarai ta jihar Niger Hajiya Binta Mamman ta ce sun dukufa domin kawar da waɗannan mahara.
Ba za mu huta ba as gwamnati, dole ne mu ci gaba da yunkuri ganin cewa an samu sauki musamman akan maganar rashin tsaro. Rashin tsaro abu ne wanda ya damu kowa da kowa ba wai wasu al'umma bane kadan.
A yanzu dai fatar al'umma shine samun nasarar shawo kan wannan matsala a daidai wannan lokaci da kakar cire amfanin gona ke kawo jiki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida Mustapha, yanzu kuma ga Hawwa Sharif da kashi da biyu na labaran duniya.
Mummunar iska mai tafa da ruwa da aka yi wa lakabi da Idaliya a yanzu ta fara tunkarar koma teku bayan barnata da ta ambaliya ta haifar a lokacin yankin kudancin Amurka. A ranar Laraba ne Idaliya ta afkawa yankin Florida da gagarumar guguwa mai tafa da ruwa mai karfi kafin daga bisani ta sassauta ta saukar da ruwa mai karfi a ranar Alhamis a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu a Amurka. Hukumar kula da mummunar guguwa mai tafa da ruwa ta ƙasa Amurka ta ruwaito samun ambaliyar ruwa a yankin yankuna da ke kasa da koguna, wato da ke kusa da koguna a arewacin Carolina, inda ake saran iskar ruwan mai karfi daga yankin tsakiya ta matsa zuwa kogin Atlantika. Wani hasashen yanayi ya nuna cewa mai yiwuwa ne idaliya ta tunkari yankin Bamuda da iska mai karfi ta fada ruwa har zuwa ranar Lahadi tsibiri da ko a ranar Laraba, sai da ya gamu da wata gagarumar guguwa mai tafi da ruwa wadda aka yi wa lakabi da Franklin. Guguwar mai tafi da ruwa ta idaliya ta katse wutar lantarki ga mutane masu amfani da ita kusan 500,000 a Florida da makwabciyar ta Georgia, yayin da ambaliyar ruwa ta mamaye yankunan da ke kusa da kogi a Florida da iska mai ƙarfin gaske da tawazo a yankin kudancin Carolina. A ranar Laraba ne sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ya sanar da wato ya samar wa nashi muhimman batutuwa kan sabunta yarjejeniyar fitar da hatsi da Moscow ta fice daga cikinta a watan Yuli, inda ta rika kai hare-hare akan tashar ruwan Ukraine da kayayyakin aikin gona. Antonio Guterres ya shaida wa manema labarai da ke ofishin Majalisar Dinkin Duniya a yayin taron manema labarai cewa batun yana kuma da nasaba da buƙatar maido da tattaunawa akan batun kogin Bahar Aswad. Guterres ya ce a hannu ɗaya kuma muna da kwarar mafita game da damuwar da ake da ita na samun fitar da wato kaiwa ga abinci da takin zamani daga Rasha zuwa kasuwannin duniya akan ingantaccen farashi. Bai dai ba da wani ƙarin haske ba akan hakan, ya dai ce tsare-tsaren sun duba damuwar da Rasha ke da ita. To sai dai duk da haka Guterres ya yi gargaɗin cewa wajibi ne a tabbatar da wanzuwar sake farfaɗo da ƙoƙarin da ake yi. Ya ce ba zai yi mu riƙa tsalle-tsalle ba daga wani rikici zuwa wani ko wata yarjejeniya zuwa wata yarjejeniya ba.
A gaida Hawwa Shirif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu, inda za a ji cewa yayin da aka samu kullar wani sabon nau'in cutar corona a wasu kasashen duniya, Hukumar Kare Yaduwar Cututtuka ta Najeriya NCDC ta ce hakan bai zama abun fargaba a kasar ba, har Salima tana daukar matakai. Hawa Umar gare ki.
Sauyin shekar na annobar cutar corona ya sa kasashe da dama ke kokarin daukar sabbin matakai wajen ba da kariya ga al'ummarsu. Idan aka yi la'akari da yadda cutar ta galabaitar da al'ummar duniya a bullarta a shekarun baya, musamman abin da ya shafi rayukan jama'a, tattalin arziki da tsaye da kasuwancin duniya, hakan ya sa hukumomin lafiya a Najeriya suke sa ido don samar da kariya ga al'ummar kasar daga wannan shekar da cutar corona ta sauya. Kwararren likita a bangaren cututtuka masu yaduwa Dr. Isa Adamu Mavu ya yi ƙarin bayani game da cutar da ma irin gabobin da take kamawa.
Canje-canje da ake samu a kwayan halittu ne da gobe, wato har yanzu cuta ce da dai takan shafi gabobin shan iska daga ciki, wato daga sama ko misali ace daga hanci da kuma hanyoyin da suka kai zuwa ciki, wato mashigar iska zuwa ciki da sauransu.
Daraktan tsare-tsare bincike da kididdiga na hukumar lafiya matakin farko a Abuja Dr. Abdullahi Bulama Garba ya ce sabbin nau'ikan cutar na corona ba abin tada hankali bane, tare da ba da shawari na daukar matakan kariya.
Akwai EG5 da kuma BA286. A ita EG5 an same ta a kasashe 51 a duniya, wanda sun hada da kasashe ne da yawanci na Turai, ba ta kullo dai Afirka ba yanzu. Amma kuma ita BA286 an same ta a kasashen da ba su da yawa, wato akwai an same ta a America, an same ta a Ingila, an same ta a Denmark, sannan kuma an same ta a South Africa. So wato ita ta bullo a Africa. To amma dai yadda dai masana suke faɗa mana, dukkan su biyun ba cututtuka ne da zamu tada hankalinmu a kansu ba. An ba da shawara da cewa na farko shine idan mutum da ya ji zazzabi ko ya ji dai alama dai daga cikin wannan alamomin da an faɗa, shine ya tabbatar da cewa an gwada shi, a tabbatar da cewa ko corona ce ko ba corona bace. Sannan kuma na biyu shine mu tabbatar da cewa mun dauki rigakafi, domin wannan rigakafin da muke baharwa dukkan su yana magani ga dukkan nau'ika na COVID-19.
Dr. Bulama Garba ya kuma kara da cewa rigakafi ba ta hana mutum samun cutar, amma tana rage tasirin cutar a jikin dan adam.
Shi rigakafi da ake baharwa baya hana kwayar cutar wato shigowa jikin mutum. Zai shigo jikin mutum, amma abin da yake nuna shine kamar dai duk rigakafi da ake baharwa na kowane irin jinya shine yakan kawo sauki, ba a ganin tasirin wato ita jinyar a jikin mutum muddin mutum ya dauki rigakafi. Sai ga mutum ya zo kawai ka dan samu dan zazzabin ka ko dan ciwon kanka na kwana ɗaya kuma na yini ɗaya ya wuce sai ma tafi ta wuce ba tare da kasancewa ka same ta ba. So rokar rigakafi baya hana cutar shigowa, sai dai yakan hana cutar tasiri a jikin mutum.
Har yanzu dai ana ganin cewa ba a murmure daga karayar tattalin arziki da annobar corona ta haddasa ba a baya, gashi kuma ta ƙara kunno kai da sabon salo. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hawwa, kafin mu ci gaba ga ƴan matan Niger. ga Aisha Mu'azu da shiri na gaba.
Da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, albarka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kowace shekara musamman ma da damuna, kasar Kamaru tana saka ruwa daga madatsar ruwan lagdo da zimmar kare mummunar asara da ka iya biyo baya idan ba a yi hakan ba. Lamarin da ke jefa al'ummar Najeriya mazauna gaɓar teku da manyan rafukan ƙasar shiga yanayin firgici sakamakon irin ɓarnar da yake biyo baya na ambaliyar ruwa tun daga shekarar 2012. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulrauf ta yi nazari a game da wannan lamari kuma ta haɗa mana rahoto a game da sakin ruwan madatsar lagdo a bana.
Mahukuntan Najeriya ne sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar lando da ke kasar Kamaru ya zo ne kimanin kwanaki 7 bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun buɗe madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a ƙurarren lokaci. Kuma akwai illoli tattare da yin hakan. Tun dai 'yan Najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna da ke kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakinsu a game da matakin da kasar Kamaru ta ɗauka. Akasari ke cewa ba kyauta wa kasarsu ba, inda manomi daga jihar Bauchi ba Mista Haruna Yakubu ya ce
gaskiya matsayin da ake mahukuntan Kamaru sun sake ruwa a dambinsu kuma su sun san zai yi illa wa makwabcinsu musamman Najeriya. Wata bashacce ba su kyauta mana ba, kuma sun saba ka'idar makwabtaka da kuma dokansu nasu na ƙasansu da ya ba su daman su sanar da makwabtansu kafin su sake madatsar ruwan. Yanzu shiri ne namu na yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakinmu da dabbobinmu da bamu makanmu musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafiyaka inda ruwa ake gudu inda kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin. Ya zama wajibi wa gwamnatin Najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda nashi sun fara, a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa.
Dr. Muhammad Goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Yobe kuma ya bayyana cewa
mu dai a jihar Yobe bayanai ya nuna kuma experience zamu ya nuna cewa yawanci irin wannan madatsar ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya takin tadi. Yanzu in an bude madatsar ruwan kadai ba menene zai zagayo ta karana hukumi kamar guda hudu ko biyar ta Yobe kuma ta ne yake kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ya takin tadi. To shi ma haka bayan bude wannan madatsar ruwan yana sa su ruwan Talawa na Jigawa na Gombe da sauran duk zasu kara shiga su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan karana hukumi. To shi yasa mai jima gwamna da aka basa wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yamma da fari yake yanzu ya kamata a tara tashiwa duk wayannan garuruwa a zagaya a fadakar da kansu wanda za a tara su a tara su ko da dai da hukuma ne su koma matsuguni wanda ya fi amfani. Amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane sun riga sun yi noma tun ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kawai kara shafan gonakinsu a tara su ga wani matsalolin fari wanda ba su muke fata ba. Amma yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke can ko da fita ɓaci za su ba mu wannan makarantun mu haje mutane a wurin kuma mun nan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauransu don ko ta ɓaci a tallafa mutane.
A wani bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat injiniya Sadiq Abubakar Gulma ya ce
wannan buɗe madatsar ruwan lagdo ake da Cameroon wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba. Na ɗaya dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauki nan cikin garuruwan nan jihohin da ruwan ne yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi. So ya kamata a ce duk waɗannan an hita da al'umma an haɗa ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan a zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu sauƙin wucewa idan sun jiktu ta cikin gari. Na biyu kuma can ta yi shedu ba Benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin Najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda ko da an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da Najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo. So amma wannan sai ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin shi amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta dauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki-bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da suna yadda za a yi aga an canza musu waje.
Duk kokarin ji ta bakin ofishin jakarancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasika akan matakin da mahukuntan kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya ci tada.
Sauyin yanayi wani al'amari ne da kowa yake ji a duka a yanzu a duk fadin duniya. Ko me yake haddasa wannan yanayi? Professor Adamu Idris Tanko, shugaban jami'ar Baba Ahmad da ke Kano, ya yi wa abokiyar aiki Baraka Bashir ƙarin haske a game da abin da ake nufi da sauyin yanayi da kuma wasu abubuwan da ke haifar da shi.
Kamar yadda kusan a kodayaushe ake maganar sauyin yanayi, abu ne yadda muke ganin canje-canje na yanayin duniya gaba ɗaya, na yanayin da ke saba ji da wannan cewa an samu canji. Misali, ce mun saba ganin watannin rani wata kaza, a ce an samu ko rani ya tsawaita ko kuma ya takaita. Ko kuma a yanayi ne na zafi da sanyi, a ga watannin zafi sun karu ko kuma watannin zafi sun ragu, kaga batu ne na sauyin yanayi. Wannan shine abin da ake ta magana a kai na batun yanayi ko babu. Abin da zai ke bayani ma a kai irin sauyin yanayi na zafi da na sanyi da ko kuma ruwa da rashin ruwa. Waɗanda su ne yawanci abin da ake magana a kai.
Shin gagagen abu ne kuma me yake haddasa shi a duniya da ma'aikata?
To idan aka yi zancen gaskiyar al'amari, batun sauyin yanayi abu ne da yake a bayyane. Domin abu ne da kusan a yanzu kusan kowa yana ji a jikinsa. Batun zafi da sanyi mun san da iyaka watanni nawa muke samun, misali watannin zafi. Amma yanzu sai ka ga abin ya yadda da muka samu. Ko kuma misali mu kaman mu a nan Kano, watanni nawa ake samu na damuna, sai ka ga watannin da kila yanzu sun takaita.
Mai sauraro, a nan za mu dakata a cikin shirin a yau, sai a biyo mu bashi cikin wani sabon shirin a makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu. Yanzu a madadin Farfesa Adamu Idris Tanko da duk waɗanda kuka ji muryoyinsu, sai kuma dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Halima Abdulrauf da Baraka Bashir, sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu take mana fatar alkhairi.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
A jiya Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Tinubu yake duba yiwuwar maida Nijar bisa tsarin mulkin demokuraɗiyya irin wanda aka gudanar a Najeriya cikin watanni tara a ƙarshen shekara ta 1990. Ƙungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta Yamma ECOWAS ta ƙarƙabawa Nijar takunkumi bayan da Dakaru suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum a wani juyin mulki ranar 26 ga watan Yuli, inda ƙungiyar ta yi barazanar ɗaukar matakin soja a matsayin mafita ta ƙarshe muddin tattaunawa ta gaza maido da mulkin farar hula. Cikin wata sanarwa da aka fitar a jiya Alhamis, ƙungiyar ta dage kan cewa tana son a maida Bazoum bisa kan iko. Sanarwar ta ƙara da cewa dole ne hukumomin soja a Nijar su maido da dokar tsarin mulki a nan take. A yau Juma'a ne kamfanin Tesla ya fitar da motar da aka sake tsarin ta samfari na uku mai cin dogon zango a China da wasu kasuwanni da suka hada da Turai, yankin gabas da tsakiya, Australia da Japan, lamarin da ya tilasta abokan hamayya da ake sa ran za su bayyana sabbin motoci masu amfani da lantarki a nan da 'yan kwanaki kadan. A kasar China, wadda ke da kasuwar motoci mafi girma a duniya, sabon samfarin rukunin na uku na motocin sun zo da farashin farko na kasa da kashi 12 daga cikin 100 da ya haura na samfarin baya wanda ciyarin take ƙasa-ƙasa, wanda hakan ya karkata akalar farashin zuwa ƙasa. A mako mai zuwa ake sa ran mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta je Jakarta, inda za ta gana da shugabannin ƙungiyoyin ƙasashen kudancin Asiya a babban taron da ƙasar Indonesia ke marabta a matsayinta na shugabar ƙungiyar mai barin gado da ke da mambobi 10. Za kuma ta halarci babban taron yankin gabashin Asiya da zai haɗa ƙungiyar ƙasashen yankin na kudancin Asiya da abokan hulɗa irin su Amurka, China, Russia, Australia, India, Japan, New Zealand da Koriya ta Kudu. Ƙungiyar kasashen kudancin Asiya da suka tsaya kan ka'idoji na masu dogaro da amincewa da murya daya akan abin da ya shafi kudurorin nasu da kauce mu tsoma baki cikin al'amuran cikin gida na sauran kasashe. Waɗannan manufofi za su ci gaba da zama tsaurara da masu rauni wajen kula da al'amura da suka shafi yankin a taron na mako mai zuwa da ya hada da kaddamar da wato takaddama akan kogin kudancin China.
To masu sauraro, nan kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hawwa Sharif wadda ta taya ni gabatarwa, sai producer-mu Salamon Abu da kuma injiniyarmu na yanzu, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.